الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 6 ga watan 12 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa tibai rasul na Ash-Shaykhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne uba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Wannan ya halatta mace tayi safa lokacin da take alwala a saman gashin kanta da kan tsora kamar wanda ya faya fiya ga ko wanda kuma.
To, inda dan kwali ne kamar adiko da ake taurawa tana iya shafa a kan shi. Amma haka ma ya fita ya fashi haka kuma ta yi shafa a kan shi, ai dauke shi ba wani aiki bane ba. Idan adiko ne da ake taurawa za ta iya shafa kamar yanda aka sunanta mana shafa a kan rauni. Na'am. Wato tsawaita karatu a sallar asuba sunna ne, sawa'an a cikin jama'a ne za ka yi sallah a matsayinka na limami ko kuma kai kadai ne za ka yi sallah. An gane ko? Shi tsawaitawar a sallar asuba da sallar azhar bai keɓanta ba ga limami, hatta da wanda zai yi sallah shi kadai sunna ne tsawaitawar. Na'am. Wato ita kart dandite da ake yi da wata sidiyawo da sauransu, wannan duka maslaha ce ta al'umma. An gane ko? Ana kiran su al-masalibul mursala, abubuwa ne wanda zamani ne ke zauwa da su, kuma an kirkira su ne saboda amfanin al'umma. Wanda mun yi bayani amfanin irin waɗannan takardu ya wuce a lissafa, ya wuce a lissafa. Ka ɗauki kart dandite, amfanin ta inda za ka tsaya ka lissafa ba shi da iyaka. Yana daga cikin babban amfaninta gane mutum cewa na ina ne. Yanzu misali, ba ka da lafiya, ka fadi ba ka iya magana, amma inda ita alfihunka za a iya gane garinku, a gane unguwarku, a gane mahaifanka. A kai yanzu in ba ta hanyar kart dandite kudi za a turo maka, wani yakan iya zuwa ya arzu ninka ya je ya dauka, amma inda ita dole ne sai an tabbata cewa ga me ita, sannan za a ba shi. To, irin waɗannan takardu zamani ne ya zo da su cewa akwai wasu amfani na al'umma domin a tantance tsakankanin jama'a. Wannan lalle suna da mahimmanci, akwai lokacin da kuma yin su ma zai iya zama wajibi. Zai iya zama wajibi in har ya kasance abinda suke da alaka da shi na wajibi ne, dole ne kenan mutum ya yi. Don haka wannan matsawa na cewa a yi irin wannan takarda akwai amfani ga al'umma. Na'am. Ga ake mai?
harkar suke ba mu da kuma wani lokaci ka sa kudi daga shi
bashi da Airtel sai wannan da kamfanin waya yake bada
police ba bashi
eh kamar me kake tambaya
sai da man police suna ba kuma da wani lokaci in ka sa kudi daga police police sai su yi ne mai ya alaka da kudi da wani
ban dai gane ba kamar abin da kake ai abin da ya shafi alaka waya ne kake tambaya na kamar misali da in ka sa kudi za a baka bonus kuma bonus din an kayyade mishi iya wasu kwanuka ko ba shi bane kake tambaya na cewa in baka yi amfani da su a lokacin yayi za a janye
kayan ka kada amma in da su lokacin don ka sa kudi ai sai ka fi bonus da ka fi wannan lokacin don ka sa kudi sai da kake so ka janye shi ne ce bi alaka da kudi da wanda
shi dai kamar misali abinda muke so mu gane in aka ce bonus ma'ana kamar wata kyautatawa ce ƙari ne ake ma abokin ciniki don jan hankalin shi an gane ko a ci gaba da mu'amala da shi yau da gobe ita wannan kyauta lallai takan iya kasancewa wani lokaci da sharadi an gane ko kana iya ma mutum sharadin cewa in kai kaza zan maka kyautar kaza kamar yanzu misali ai sukan iya cewa duk wanda ya sanya kuɗi daga kaza zuwa kaza to yana da bonus kaza kaga ana an yi sharadi wanda ya sa kasa da wannan kudaden da aka kayyade ba zai samu wannan bonus ba to wannan shi babu matsala a kai shi kuma kasancewar kayyade lokaci da za a maka kai amfani da shi idan baka yi amfani ba za a janye wannan shi ma ba matsala bane ba an gane ku na an kayyade maka lokacin da za ka yi amfani da waɗannan kudade ƙarin da aka maka na credit na bonus din in baka yi amfani da su za a janye shi ma wannan ba matsala bane ba ban dai fahimta ba wani ya je wata tambaya na'am
malam kamar maslaha na rayuwa yake ga mutum waje inda ake kuma ana sallah amma cikin ka fata ko da kure sun yawa kuma ana karanta fatiha ba da jama'a kuma ya dai kuma din inda ana karanta din ko da an yi bayani mutane su gyara su gyara idan nake mun gana sallah su kuma
wai kamar misali limami ne baya kyautata karatun fatiha yakan yi wasu kurakurai a ciki shin na halatta a bi shi ko kuma za ka iya keɓancewa kai kaɗai kai sallarka saboda kurakuran da yake a cikin fatiha in ya kasance kurakurai ne waɗanda kwata-kwata za su canza ma'ana bai iya karanta fatiha ba an masa gargaɗi na cewa ya gyara karatunsa kuma ya ƙi gyarawa kuma an ƙi ba wani mahallin to a nan za ka iya bin shi sallah amma a matsayin nafila ce in lokaci ya yi kai taka wadda za ka bi shi wannan sai ya zamanto nafila ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa akwai wasu shuwagabanni da za su zo nan gaba manzon Allah ya ce suna wannan shuwagabanni wato za su ringa jinkirta sallah daga lokacinta sahabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan mun riski irin waɗannan shuwagabanni yaya za mu manzon Allah ya ce lokacin sallah yayi ku yi sallar ku sannan in za su yi ku bi su wadanda za ku bi su a matsayin nafila ce ba dan komai ba dan toshe kafa ta banna domin duk abin da zai kawo rabuwar kan al'umma to musulunci yayi kokari ya toshe wannan kafa dan haka limamin da baya kyautata karatun fatiha da kyau in har rashin kyautatawar an gane ko kurakuran nasa sun yi muni to a nan za ka iya yin sallar ka in lokaci ya yi wadda za ka kuma sannan ka je ka bi shi a matsayin nafila ce in har wato babu wani masallaci na daban wanda za ka tafi kamar misali mutumin da yake rayuwa a irin yan ƙauyuka haka wanda masallacin bai wuce ɗaya ko biyu ba kaga a ce ka zauna a gida ba ka zuwa masallaci kana sallah wannan akwai wata barna saboda zai kasance akwai wata baraka tsakaninka da su jama'a ta musulmi to a nan in lokacin sallah ya yi sai ka yi sallarka sannan in za su yi sai ka je ka bi su a matsayin nafila
suna mamacin biyu wanda daya tana da biya daya kuma ya takade su to wai ya halatta wannan ya manta ciki da baranda daki wannan ya manta halauda
to ai shi ba mace mazauni wannan abu ne wanda ya zama wajibi kuma kowa bakin gurgurdan wadatarsa zai yi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa da yunfiqu fi sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah asali ai kowace mace za a yi mata dakinta wannan shine ka'ida a yi mata dakinta inda halin yara a yi musu dakinsu na daban su ma sai a yi musu wannan shine ka'ida in babu hali kowane yaro ya je dakin mahaifiyarsa shine in kana maganar cewa ita tana da yaya ita ma wannan ba ana tsammanin yaya za su zo ba a yi mata ciki daya a mata daki ciki daya yanda kai ma ita waccan daki ciki da kuriya falo da kuriya ita ma wannan falo da kuriya za a yi ko da ba ta da da darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga muna dai cikin fasalin da ke bayani game da wato ma'anar da hadisi na Jibril alaihi salam wato ya kunsa game da karantar da mu a fili shine malam yayi bayanin cewa wato shi addini ya kasu zuwa martabobi guda uku martaba ta farko shine al-islam wato musulunci martaba ta biyu shine al-iman gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzanninsa da sauran abubuwan da yin imani da su ya zama wajibi a kanmu na uku shine al-ihsan wato kyautatawa shine malam yace tare da bayanin cewa kowace martaba daga cikin martabobin nan guda uku wato tana da ginshiƙai nata mun yi bayani akan wato martaba ta farko shine musulunci kuma mun yi bayani game da rukunansa cewa shi musulunci an gina shi ne akan ginshiƙai guda biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ginshiƙi na farko shine kalimatu shahada kamar yadda yace wato buniyal islamu ala khams yace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ginshiki na biyu shine iqamis sala kamar yadda yace wa iqamis salati ginshiki na uku shine wa ita'iz zakka wato bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu ginshiki na hudu wato shine hajji kamar yadda yace wa hajjil baiti sannan ginshiki na biyar wato shine wa sawmi ramadan azumtar wata na ramadan waɗannan su ne ginshiƙan musulunci kamar yadda bayanin ya gabata sannan muka shiga martaba ta biyu shine al-iman wanda shi imani yana da ginshiƙai guda shida kamar yadda Jibrilu alaihi salam da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da haƙiƙanin imani manzon Allah ya zano masa yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri wadannan guda shida sune ginshiƙan imani bayani ya gabata akan wato ginshiƙai hudu daga cikin shida kenan yau insha Allah za mu tashi ginshiƙi na biyar wanda shi ginshiƙi na hudu shine wato yin imani da manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda manzanni Allah ya turo su saboda wata manufa daya daya shine shiryar da al'umma zuwa tafarki madidici wanda kuma imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata wato shine yin imani da su a jumlace ma'ana duk wani manzo da Allah ya aiko to wajibi ne akan mu yi imani da shi sawa'an Allah ya bamu labarinsa ko bai bamu ba dole ne mu yi imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu ba tare da bambanta tsakaninsu kai imani da wani ka kafirce masa kamar yadda Yahudawa sun yi imani da annabi Musa amma sun kafirce ma annabi Isa alaihi salam da cika makin manzanni Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kamar yadda su idan mushin sun yi imani da annabi Musa, sun yi imani da annabi Isa, amma sun kafirce ma fiyayyen hadatta cika makin manzanni. To dan haka mu wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kowane manzo da Allah ya aiko gaba daya tun daga farkon su shine annabi Nuhu alaihi salam har zuwa cika makin manzanni, manzanmu manzon rahama gaba dayan su ne imani da cewa gaba dayan su manzanni ne wanda Allah ya zaba ya turo da su zuwa gare mu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar mu'minai, qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbabi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya fada mana, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-aya la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, bama bambanta tsakankanin dare da dare daga cikin manzanninsa. Haka can Ubangiji ta'ala na fada, wallazina yu'minuna billahi wa rusulihi wa yaquluna wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu azizan hakima. To haka Ubangiji ta'ala kuma ya hakaito mana kafircin masu bambanta tsakanin manzanninsa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adhaban muhina. To dan haka shine malam yace, wa rusulihi hudati lil anani min ghairi tafriqin wala ihadi. Sai yace, awwaluhum nuhum bila shakkin kama anna muhammadan lahum kad khatama. Yace farkon manzanni dai shine annabi Nuhu alaihi salam ba tare da wani kokonto ba. Nassi na alqur'ani shi ya tabbatar da annabi Nuhu shine farkon manzanni. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratul a'raf, haka a cikin suratul shura, haka idan ka dauka a cikin wato suratul qamar da sauransu, waɗannan surori suna tabbatar mana cewa annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni, cikamakin su ko shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin suratul ahzab, kamar yanda kuma shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana cewa, ni ne cikamakin annabawa, babu wani annabi bayana. Annama da yace, wa khamsatu minhum ulul azmi al-ula fi surati al-ahzabi wa shura tala. Yace biyar daga cikin su sune ake kiran su ulul azmi, kenan ma'abuta himma da kokari. Idan aka ce al-azm, wato shine himma, wato da juriya wanda babu gudu ba shi da baya, sune ake kira da ulul azmi. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa, ka dau hakuri kamar yanda ma'abuta himma da kokari daga cikin manzanni wato suka dau hakuri. Shine yace fi suratul ahzabi al-ula fi suratul ahzabi, sune waɗanda aka ambata su a cikin suratul ahzab. Abadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam. Waɗannan biyar ɗin su ne ake kiran su ulul azmi. Sai yace wa shura tala, wato da suratul shura wadda tana biyar suratul ahzab, ita ma Ubangiji ta'ala ya ambata waɗannan manzanni guda biyar a cikin aya guda. Kamar yanda ya faɗa, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. angane ko a can kenan damir na wa minka ana nihi al-mukhatab bi hadhihi al-aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haka kuma da yace wallazi auhayna ilayka, wa ake nihi da wannan kafun din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. za mu tashi kenan baiti na gaba wanda bayani ne game da gimshiki na biyar. قال الناظم رحمه الله تعالى وبالمعاد أيقنا بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموئد لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد ختم وأن كل مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول وإن ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوكن المرتاب إن ذلك بأن ما مورده المهالك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيام من القبور غرلا كفاتا كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم ألويهم والسفل في موقف يجل فيه الخبر ويعظم الهول به والكرب وأبدروا للأرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت صحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي ظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال أبالي من يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي وتمالم الله يجي كنسا كفتا وبالمعاد أيقنا شيني مالن يجي قمدا وتمال كولتا مالن يجي أيقنا معناك سكن كنش bila taraddudi wato ba tare da wani kai kawo a samu gaskatawa dari saman dari a cikin zuciyarka game da ma'alƙawarta da Ubangiji Ta'ala ya ma bayinsa. Me ake nihi da ma'alƙawarta? Ita ce alƙiyama, ma'ana game da tashin ƙiyama, wato yin sakankancewa wannan wajibi rukuni ne daga cikin rukunnan imani guda shida. Malam yace bila taraddudi, wato ba tare da wani kai kawo ba. Sai yace waladdi'a ilmin bi waqtil mawlidi, kuma ba tare da kirarin sani game da lokacin da Ubangiji Ta'ala yayi alƙawarin, ma'ana na alƙiyama. Kada kai da awar sanin cewa ga lokacin da alƙiyama za ta kasance. Wato domin shi yin imani da alkiyama wato sifa ce daga cikin sifofin muminai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya siffanta su a wurare daban-daban. Na daga cikinsu wato ayoyi aya ta biyu a farkon suratul Baqara da ya ce alif lam mim, sai ya ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqi, sai yace wa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sai yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, sai yace wa bil akhirati hum yuqinun. Ubangiji Ta'ala yace sune waɗanda suke imani da abinda aka saukar maka na littattafai, kuma suna imani da duk littattafan da aka saukar gabaninka. Sai yace wa bil akhirati hum yuqinun, wato game da yini na karshe ita ce kiyama, wato su masu sakankancewa ne. Kaga don haka da malam ya kalli wannan aya sai ya ce wa bil ma'adi aiki nan bila taraddudi, game da wato kiyama malam ya ce ka sakankance ba tare da wani kai kawo. Wannan aya tana tabbatar mana imanin mumini baya cika dole sai ya sakankance game da alkiyama cewa tabbas ne, domin rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida. Haka Ubangiji ta'ala na faɗa, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ubangiji ta'ala na cewa ku ji tsoron wato wani yini wanda ake mayar da ku zuwa ga Ubangijinku a cikinsa. Sai ya ce sannan idan an mayar da ku zuwa ga Ubangijinku a wannan yini, za a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata a rayuwarta ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce wa hum la yuzlamun, wato su bayi ba a zaluntarsu. Mai lada a rage masa lada, ko marar laifi a dora masa laifin da ba nashi ba. Yinin alkiyama yini ne wanda yake na adalci. Kaga me Allah ya faɗa anan cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku kiyayi wani yini wanda ake mayar da ku zuwa ga Ubangijinku a cikin wannan yini. Kaga wannan yini shine yinin alkiyama. Ita wannan aya tana ƙara tabbatar mana wato alkiyama tabbas ce. Sannan haka Ubangiji ta'ala ya siffanta mana waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama, to waɗanda suke cikin dimuwa su ne suke karyatar da alkiyama. Kamar yadda yake cewa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fa hum ya'malun. Lalle waɗanda ba sa gaskatawa da yini na ƙarshe, yinin alkiyama, Ubangiji ta'ala ya ce mun ƙawata musu ayyukansu. Ma'ana suna ganin miyagun ayyukansu su ne na ƙwarai, suna tafiya a baibai. Ubangiji ta'ala ya ce fahum ya mahul, wato suna cikin dimuwa suna kai kawo, ba su san inda aka dosa ba. Don haka ita alkiyama Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da zuwanta, kuma shi ne malam ya ce mana waladdi a ilmin bi waqtil maulidi, ba tare da kirarin sanin cewa ga lokacin da alkiyamar za ta zo. Domin sanin lokacin kasancewar alkiyama ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi. Babu wani daga cikin bayinsa wanda Allah ya sanar da shi cewa ga lokacin da alkiyama za ta wakana. Komin kusacinsa da Ubangiji, manzo daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku, ba wanda Allah ya sanar da shi cewa ga hakikanin lokacin da alkiyama za ta wakana. Ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa sanin kasancewar alkiyama na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda can cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala na faɗa, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktharun nas la ya'lam. Ubangiji ta'ala yace yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, suna maka tambaya game da alkiyama wai yaushe ne za ta tabbata. Ubangiji ta'ala yace kulce da su innama ilmuha, ku san da cewa kadai sanin lokacin da alkiyama za ta wakana inda rabbi na ga Ubangiji na shi kadai. La yujalliha liwaqtiha, baya bayyanar da ita ga baya bayyanar da lokacin ta ga wani, illa huwa sai shi kawai, shi kadai ya bayyana ma kansa, ya sanar da kanshi. An gane ku, shi kadai ya san da cewa ga lokacin da za ta wakana. La yujalliha liwaqtiha illa hu, ba wanda ya isa ya gane lokacin ta illa huwa, face Ubangiji subhanahu wataala. La yujalliha, ba wanda ya isa ya bayyana ma kansa liwaqtiha, ya gane cewa ga lokacin da alkiyama za ta wakana, illa huwa, face Ubangiji subhanahu wataala. Sai ya ce saqulat fis samawati wal ard, sanin lokacin tabbatar alkiyama ya nauyayi duk halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. An gane ko, ya gagare su. Ubangiji ta'ala ya ce la ta'tikum illa baghta, kuma kiyama ba za ta zo muku ba sai gamsake a mamaye ba tare da shiri ba. kowa yana cikin harkokinsa alkiyama za ta wakana. Sai ce ya salu naka ka annaka hafi yunanha, suna ne maka tambaya game da alkiyama, ka ce kamar kai ka san lokacin zuwanta. Sai ce kul innama ilmuha inda Allah, ce da su dai sanin alkiyama na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walakin na aksarar nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba, ba su san da cewa Ubangiji ta'ala ya keɓanci kansa game da sanin alkiyama. To haka can cikin suratu Taha Ubangiji ta'ala na faɗa, inna sa'ata atiyatun akadu ukfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ubangiji ta'ala ya ce inna sa'ata atiyatun, lalle alkiyama mai zuwa ce, akadu ukfiha, Ubangiji ta'ala ya ce na kusa, wato na boye ma kaina, wato lokacin zuwanta. Wato Ubangiji ta'ala yana faɗa wai ya kusa ya boye ma kansa lokacin alkiyama, ko kuma ka ce akadu ukhfiha, na kusa na bayyanar da ita ta hanyar kenan alamu da suke kasancewa gabaninta, domin lafazin wato ukhfiha yana daga cikin zawatul abdad, yana ɗaukan ma'anar boyewa, yana ɗaukan ma'anar bayyanawa. To a nan Ubangiji ta'ala ya ce akadu ukhfiha, na ma kusa na boye ma kaina lokacin kasancewar alkiyama. To Ubangiji ta'ala ya ce ya kusa ya boye ma kansa, to ina ga wani da zai sani, ko kuma akadu ukhfiha, na kusa na bayyanar da ita. Kenan ta yaya ne Allah ya kusa ya bayyanar da alkiyama? Shine ta hanyar alamomi da ya tabbatar mana akan harshen manzansa cewa ga abubuwan da za su wakana kafin alkiyama. Sai ya ce ni tujza kullu nafsin bima tas'a, Ubangiji ta'ala ya kaddara alkiyama dan a sakauta ma kowace rai game da abin da ta aikata a rayuwarta. Wanda ya shuka alkhairi a rayuwarsa ta duniya zai girbi alkhairi a wannan yini na alkiyama, kazalika wanda ya aikata sharri da mugunta wali yazu billahi shi ma sakamakonsa a wannan yini irin abin da ya shuka a rayuwarsa. To haka Ubangiji ta'ala ya ci gaba da faɗa a can cikin suratul Ahzab. Ubangiji ta'ala na faɗa wato yas'aluka an-nasu 'anil sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wato mutane tambaya suke maka game da alkiyama, ce da su sanin kasancewar alkiyama na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce wa ya sanar da kai cewa me yiwuwa alkiyama ta kasance kusa take. Irin su faɗarsa ilaihi yuraddu ilmu sa'a, zuwa ga Ubangiji ta'ala ne kadai ake mayar da sanin alkiyama, shi kadai ya san lokacin wakalarta. Domin sanin alkiyama yana daga cikin mafatihul ghaib, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma kullun ghaibu, ya ce guda biyar ne su ne wanda Allah ya ambata a cikin faɗarsa inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimul khabir. Ubangiji ta'ala yana faɗa inna allaha indahu ilmu sa'a, sanin alkiyama na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilul ghais, da sanin saukan ruwa, girgije idan ya taso yayi ruwa ko ba zai yi ba, wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, kuma shi kadai yake da sanin abin da ke cikin mahaifa. Idan mace ta dau ciki ita kanta bata san ta dau ciki sai idan wata ya ketara ta, sannan koda wata ya ketara ta ta tabbata cewa ta dauki ciki, to ba wanda ya san cewa wannan abin da ta dauka dadi ne ko biyu ne ko sama da haka, sanin namiji ne ko mace ne, kuma wannan duka yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma in ya cike kwana 120 an daidaita halittar shi, ba mamaki ana iya sanya wata na'ura a lebo ɗaya ne ko biyu ne, namiji ne ko mace ce ne, in ya ba kwana 120 baya. Amma kafin haka, lokacin da yake ɗigon mani, da lokacin da yake gudan jini, da lokacin da yake tsoka, ba wanda zai ce namiji ne ko mace ne, ɗaya ne ko biyu ne. Allah yake banci kansa da sanin abin da yake cikin mahaifa. Sannan sai ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, wata rai bata san abin da za ta aikata nan gaba. Abin da ake nihi gadan ba ana nihi gobe ba, nan da sai wanda ɗaya da zai zo gaba a cikinmu ba wanda ya san me zai aikata. sai ce wa mata da bi nafsun bi ayi ardin ta mutu kuma rai bata san ba a ina ne za ta mutu ba wanda ya san a inda zai mutu sai Allah dan haka wanda mutuwar shi ta kasance a wani gari sai wata bukata ta tada shi yana zuwa cin sai Allah ya karbi rayuwar sa shi ne ce wa mata da bi nafsun bi ayi ardin ta mutu babu wata rai da ke sanin a ina ne za ta mutu to waɗannan su ne ake kiransu mafatihul ghaib kaga na farko shi ne sanin lokacin kasancewar alkiyama ilimi ne wanda Allah yake bincika kansa da shi don haka jibril alaihi salam ayyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da yaushe ce alkiyama a cikin wannan hadisi yace masa fa akhbirni alisaa ba ni labari game da alkiyama yaushe ne za ta wakana manzon Allah yace masa mal mas'ulu anha bi adama min as-sa'il wanda ake masa tambaya game da cewa yaushe ce alkiyama ai bai fi mai tambayar sani ba an gane ko shi wanda ake masa tambayar wane ne ake ma tambaya shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ai bai fi jibril sanin cewa ga lokacin da alkiyama za ta kasance shi ne yace masa mal mas'ulu anha wanda ake masa tambaya game da alkiyama yaushe za ta wakana bai zamanto ba bi a adama min as-sa'il mafi sani game da shi wanda yake tambayar kenan kamar yanda shi wanda yake tambayar bai sani ba to shi ma wanda ake ma tambayar bai sani ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a farkon al'amari ya san wane ne ya zo takanas domin yi masa wannan tambayoyi amma jama'ar da suke gunsa ba su sani ba sai a karshe manzon Allah ya sanar da su cewa jibril ne alaihi salam ya zo domin ya gadar da mu addini to da haka shi ne malam ya ce waladdi a ilmi wato ba tare da da'awar ilimi bi waqtil mawidi ma'ana game da lokacin zawar alkiyama sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya bayyana masa yinin da alkiyama za ta wakana shi ne ranar juma'a kuma ya sanar da shi wasu alamomi waɗanda suke tabbatar da kusantar alkiyama an gane ko domin hadisi yana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa fiyayyen yini wanda rana ta hudo a cikin sa wato yace shine ranar juma'a manzo Allah yace a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a aka busa masa rai a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar juma'a aka fitar da shi a ranar juma'a wato ya tuba Allah ya karbi tubansa game da cin wannan itaciya da yayi manzo Allah yace kuma alkiyama ba za ta wakana ba face sai a ranar juma'a a ranar juma'a alkiyama za ta tabbata sai manzo Allah yace babu wata dabba idan aka ce yau an wayi gari ranar juma'a kowace dabba ta kashe kunne tana sauraron shin wannan juma'ar ce ta alkiyama sai idan rana ta hudo sannan take samun kwanciyar hankali sai dai mutum da dan wannan da aljansu kadai ne suka kafara amma kowace dabba a ranar juma'a a firgice take a razana take tsammani take wannan juma'a ita ce ranar alkiyama to anan Allah ya sanar da manzansa ranar da alkiyama za ta wakana amma sanin wace juma'ar ce wannan na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan malam yace lakinnana nu'minu min ghairin tira malam yace sanidi wato muna imani da alkiyama bi ghairin min ghairin tira wato ba tare da wata gardama ba tare da wani kokonto yace bi kulli ma kad sahha yace sanidi muna imani ba tare da wata gardama bi kulli ma kad sahha game da duk abin da ya inganta alkhairul wara daga fiyayyan wato halittu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bada labari kuma muka tabbata hadisi ne ingantacce malam yace mun yi imani da shi ba tare da wata gardama ba shi ne yace mun garin kira ba tare da wata jayayya yace mun yi imani da game da duk abin da ya inganta alkhairul wara daga fiyayyan halittu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malam yace min zikri ayatin takunu qablaha wato na ambatan wasu alamomi ayoyi ta kunu kabla ha waɗanda suke kasancewa gabanin kasancewar alkiyama sun ce wahaya alama to su ne wasu alamomi wanda Allah ya bayyana mana a cikin Alkur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna, wa ashradul laha, wanda su ne kenan alamomi waɗanda suke tabbatar da kusantar alkiyama. Ubangiji ta'ala ya bayyana mana alamomi daga cikin alamomin alkiyama, wato na daga cikin su shine aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce daga cikin alamomi na tashin kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bu'istu ana wasa'atu ka hatain, yace an aiko ni ni da alkiyama, manzon Allah yace kamar haka, sai ya hada tsakanin yatsar shi manuniya da wannan yatsa ta tsakiya. Bambancin da yake tsakanin manuniya da yatsa ta tsakiya kadan ne, ma'ana kenan an turo shi gab da kasancewar alkiyama, dan abin da ya rage kadan ne. Haka tsagewar wata da ya yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aya ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da manzancinsa, ita ma alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar, Ubangiji ta'ala ya ce kiyama ta kusanta, sai ya ce wa shaqqa al-qamar, wato wata ya dare. Yarabu biyu, kaga tsagewar watar alama ce daga cikin alamomin kusantar alkiyama. Haka wato kullowar Ya'juj wa Ma'juj, shi ma nassi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar da cewa alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Haka wata dabba wadda za ta zo, wadda za ta ringa bambanta tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, wa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhu inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ubangiji ta'ala na faɗa, idan wato faɗa ta tabbata, shine Ubangiji ta'ala ya ce wa idza waqa'a al-qawlu alaihim, idan faɗa ta gasgata a kansu, wato akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhu, Ubangiji ta'ala ya ce za mu fito musu da wata dabba wato daga cikin ƙasa wanda za ta ringa musu zance abinda za ta faɗa, annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun, wato mutane wato ba sa imani wato game da ayoyin, annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun, ba sa sakankancewa game da ayoyin. Wannan dabba da za ta zo a ƙarshen duniya ita ma alama ce daga cikin alamomin alkiyama, kamar yadda Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'aninsa. Haka dawowar annabi Isa alaihi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida. Ubangiji ta'ala yace babu daga masawwalin tafi wato illa la yu'minanna bihi, face sai sun yi imani da annabi Isa, qabla mawtihi gabanin mutuwarsa. Sai ya ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, kuma a ranar qiyama zai zama mai shaida a kansu. Kaga Allah ya dauke shi zuwa sama, shine yace barrafa'ahu Allahu ilaihi, bari dai Allah ya dauke annabinsa annabi Isa zuwa sama, ba kashe shi ba suka yi, ba tsire shi ba suka yi, an dai kamanta musu annabi Isa sun kashe shi, suna tsammanin cewa annabi Isa ne alhali kuma ba shi bane ba. An gane ko lokacin da suka zagaye gidan da annabi Isa yake, Yahudawa domin su gama da shi, wanda ya kutsa kai ya shiga cikin gidan, sai Allah ya saka masa sifar annabi Isa da kamanni shi, shi kuma annabi Isa sai Allah ya turo da mala'ika, aka dauke shi aka tafi sama da shi. Shi wannan da ya kutsa kan yana fitowa, suka ce to ai ga ka kai ne, yake cewa ba ni bane. Allah ya saka masa kamannin annabi Isa, suka kama shi suka kashe shi suka tsire shi, suwa iya tunaninsu annabi Isa ne alhali ko ba annabi Isa bane, suke faɗa suke yayatawa sun kashe annabi Isa. Ubangiji ta'ala ya karyatar da su, shine yace wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah. Ubangiji ta'ala yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann. wama qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minu bihi qabla mawti wa yawm alqiyamati yakunu 'alayhim shadida. To dan haka kamanta musu annabi Isa aka yi suka kashe, suna zaton annabi Isa ne alhali ko ba shi bane. Ubangiji ta'ala ya dauke shi zuwa gare shi, shine sai ya ce wa in min ahli alkitabi, babu daga cikin mazawwa littafi illa la yu'minu bihi, face sai sun yi imani da shi qabla mawti, shi gabanin mutuwarsa kenan zai dawo, kamar yadda wannan aya ta tabbatar, kuma kamar yadda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu suka tabbatar da dawowar annabi Isa. Sai ya ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, a ranar kiyama kuma zai zamanto mai shaida ne a kansu. Haka wato Allah ya tabbatar mana da cewa alama daga cikin alamomin alkiyama shine hudowar rana daga yamma, kamar yadda ya faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu, wala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum illa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu, kamar yadda yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Ubangiji ta'ala yace ba komai suke jira face mala'ikun Allah su zo musu domin karɓar rayukansu, aw ya'ti rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo musu, shine yinin alkiyama, yinin da ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa sauka wadda ta dace da girmansa. Sai yace aw ya'ti ba'du ayati rabbik, ko kuma wani sharin ayoyin ubangijinka ya zo musu, shine sai yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra, yinin da sharin ayoyin ubangijinka ke zawwa shine hulowar rana daga yamma, duk wata rai wadda bata yi imani kafin wannan lokaci, to koda ta yi imani, imanin ta ba zai amfane ta, domin an riga an kulle kofar tuba. Duk wata rai wadda bata aikata aiki na alkhairi kafin wannan lokaci, ko ta aikata, Allah ba zai karba ba. Wannan aya tana tabbatar da cewa yana daga cikin alamomin da suke tabbatar da kusantar alkiyama shine hudowar rana daga yamma. Kaga wannan ayoyi ne na Alkur'ani suka tabbatar mana waɗannan alamomi. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana alamomi guda goma daga cikin alamomin alkiyama, wanda su ne manya-manyan alamomi. Akwai ƙanƙanan alamomi, na daga cikin ƙanƙanan alamomi aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka nan tsagewar wata da sauransu, waɗannan duka alamomi ne na tashin alkiyama, wanda a cikin hadisai aƙalla za ka samu sama da alama 40 daga cikin alamomi ƙanƙana na kasancewar alkiyama da sauransu. Kamar yadda a wannan hadisi na Jibril alaihi salam da ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, gaya min alamomin alkiyama, wanda in na gani zan tabbata alkiyama ta kusanta. Manzon Allah ya ce masa, an tali da al'amatu rabbataha, baiwa za ta haifi uwar gijiyarta. Me ake nihi baiwa za ta haifi uwar gijiyarta? Malamai suka ce anan kinaya ce game da rashin ƴaƴa ga mahaifansu a ƙarshen zamani, wanda alama ce daga cikin alamomi na alkiyama. Za ka ga galibin ƴaƴa ba sa da'a ga mahaifa. Sai ya ce wa antara al-hufata al-urata al-adata ri'a shiya, za ka ga wato marasa takalma, waɗanda suke tsiraitattu ba su da tufafi, talakawa, waɗanda suke makiyayen dabbobi, ya tafawalu ne fil budyan, manzon Allah ya ce za ka ga suna alfahari a wajen tsawaita gini, za ka ga suna alfahari suna takara a wajen tsawaita gini, in wannan ya yi hawa kaza, wannan ya ce shi ma hawa kaza zai, wanda da takalmin sawa baya, tufafi baya da shi, a tsirace yake. Wannan duka ƙanƙanan alamomi ne waɗanda suke na alkiyama. To don haka a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana mana alamomi guda goma daga cikin alamomin alkiyama, wanda idan suka fara kulla to za su zamanto kamar an tsinke tsakiya. Idan aka tsinke tsakiya za ka gani ɗaya bayan ɗaya ƴaƴan tsakiyar suna biyo juna, kamar yadda hadisi ne riwaya ta Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, Huzaifa ibn Usayd al-Kifari, ba Huzaifa ibn al-Yamani ba, shine yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu, wa nahnu natadhakar, wato muna tunatar da juna ana tattaunawa. Manzon Allah sai ya ce ma tadhakarun, me kuke tattaunawa? Sai muka ce masa na fukurun sa'a, muna tattaunawa game da alkiyama. Manzon Allah sai ya ce inna halan ta koma hatta tarau qablaha ashra ayat. Manzon Allah ya ce ku san da cewa alkiyama ba za ta kasance ba sai kun ga wasu alamomi guda goma. Fa zakara dukhan, manzon Allah ya ambata wani hayaki, wanda wani hayaki ne wanda zai zo a ƙarshen zamani, wanda alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun adim. Can cikin suratul dukhan Ubangiji ta'ala yace saurara musu har izuwa yinin da wato sama take zawwa da wani hayaki wanda yake mabayyani, yaghsha an-nas, wanda zai ruhu ma jama'a. To wannan wani hayaki ne na musamman wanda ke zawwa gab da alkiyama. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata yace farko akwai ad-dukhan, sannan na biyu akwai ad-dajjal. Wanda dajjal wato an ciro shi ne daga ad-dajjal, in aka ce ad-dajjal wato ƙarya kenan wanda take mai dimautarwa. Dan haka in aka ce dajjal makaryaci, dajjal tacecce makaryaci, domin tunda Allah ya yi duniya har izuwa kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce Allah bai taɓa halittar wata fitina wato sama da fitina ta dajjal. Kuma ya faɗa ya maimaita, babu wani annabi ko wani manzo daga cikin annabawa da manzanni da Allah ya aiko face kowanne sai ya gargaɗa al'ummarsa ya tsoratar da su game da dajjal har aka zo kan cika makin manzanni, saboda fitinarsa babbar fitina ce. Kuma shi dajjal wato yana daga cikin ƴaƴan Adam, domin yana daga cikin ƴaƴan Yafus wato dan annabi Nuhu alaihi salam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sifofinsa. Manzon Allah ya bayyana cewa yana da ido ɗaya, idan shi na dama manzon Allah ya ce a shafe yake, kuma tsaka an gane ku idan ɗaya kuma ya burtso, yanda ka san ƙwayar inabi ta nuna. Manzon Allah ya ce tsakanin idanunsa an rubuta kafun fa'un ra'un, a wata riwaya an rubuta kafir tsakanin idanunsa. Manzon Allah ya ce kuma a damar shi wato akwai wutar shi, a hagunkin shi akwai aljannar shi. Manzon Allah ya ce zai sanya si, ko mu ce zartu, zai raba mutum ya raba shi biyu, ya kashe take yanke kuma ya rayar da shi. Ya ce sama ta yi ruwa, take yanke ta yi ruwa. Ya ce ƙasa ta fito da abin da yake cikinta na arziki ta watsu su. Manzon Allah ya ce kuma a cikin kwana 40 zai zagaye duniya gaba ɗayanta, kuma kowane gari, kowane gari manzon Allah ya ce dajjal sai ya saka kafar shi a ciki. Ya ce banda Makka da Madina, domin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah suna gadinsu. A wannan kwana 40 da zai zagaye duniya, manzon Allah ya ce wani yinin kamar shekara yake, wani yinin kamar wata, wani yinin kamar sati, wani yinin kuma kamar sauran yinin mu na rayuwa. A cikin kwana 40 zai zagaye duniya gaba daya. Kuma idan ya zo, manzon Allah ya ce akwai zage-zagensa waɗanda suke biye da shi, Yahudawa na Asbahan. Yahudawan Asbahan, Asbahan ita ce Iran, an gane ko? To akwai Yahudawan Asbahan na Iran wannan 70,000 za su zo da ɗan rawaninsu, manzon Allah ya ce da ɗan wani mayafinsu suna biye da shi. Sannan wanda zai biyo baya bayan shi da jiyar shi ne annabi Isa alaihi salam, an gane ko? Annabi Isa alaihi salam shi kuma idan ya zo zai ringa neman dajjal. Annabi Isa zai sauka a ranar Juma'a a wata kofa da ake kiranta Babulut. Babulut wato tana can cikin inaji Suriya ne take. A ranar Juma'a Annabi Isa zai sauka kan wannan hasumiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa zai nemi Dajjal, idan da za su haɗe ne da Dajjal a nan babu Lut, a nan za su haɗe da Dajjal. Suna ido hudu, Dajjal zai narke tamkar an saka dalma a cikin wuta. Kina Annabi Isa alaihi salam aya ce ta uku, sannan akwai dabba, maza Allah ya ce akwai dabba da za ta zo, wanda za ta ringa ma jama'a alama, ɗan wuta ta yi masa alama, ɗan aljanna ta yi masa alama, za ta ringa yarfa ma mutane miyau, kuma wanda wani abu baya goge shi, ɗan wuta ta yi masa alama, ɗan aljanna ta yi masa alama, tun daga wannan lokaci za a bambanta. Sannan manzon Allah ya faɗa kuma wa dudu ash-shamsi min maghribiha, da gudowar rana daga mafaɗarta, maimakon a yau rana tana gudowa daga gabas ta yi yamma, to idan alkiyama ta kusanta daga yamma za ta ringa gudowa ta yi gabas, idan ta fara gudowa daga yamma to an kulle kofar tuba, duk wanda ya yi imani a lokacin nan Allah baya karɓar imaninsa, kafin wannan lokaci duk wanda ya tuba Allah baya karɓar tubansa. Sannan wato akwai fitowar Ya'juj wa Ma'juj, wanda Ya'juj wa Ma'juj wato wanda su ma halittu ne, maza Allah sallallahu an gane ko suna daga cikin ƴaƴan Adam, domin su ma suna daga cikin ƴaƴan wato Yaqus, su ne ma muke nihi na ƴaƴan Yaqus dan Annabi Nuhu alaihi salam, wanda su Ya'juj wa Ma'juj maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sifarsu, maza Allah ya nuna cewa fuskarsu yadda ka san kamar garkuwa haka take, ko abinda za mu yi ganewa kamar kwaikwai haka take, an gane ko ba fuska bace haka mai tsawo, a ranci haka, sannan kuma gashin kansu maza Allah ya ce yana da tauri, kuma sannan suna da kankanin idanu, shi ne maza Allah ya kamanta su da waɗanda ake kiransu wannan magul, an gane ko akwai ai waɗanda ake kiransu magul, ai turk wanda ake kiransu magul, wanda za ka ga suna da faɗin fuska, sannan kuma kasance zuwa galibinsu gajejjeru ne, maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta su, sannan hancinsu kuma yana da karan hanci haka, yana da wannan, sannan ga kankanin idanu, gashinsu kuma gashi ne wanda yake ja'at, wanda yake yana da tauri, ba haka maza Allah ya kamanta su, wanda akwai katanga da Zulkarnain ya yi, wanda ita ce wadda ta kare tsakaninsu da shigowa doron ƙasa, idan alƙawalin Ubangiji ya zo shi ne alkiyama, idan ta kusanta wannan katanga za ta rushe, fa iza ja'a wa'adu rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'adu rabbi haqqan, to a lokacin da za su shigo cikin ƙasa su yi tabarna, duk wani teku da duk wata ƙorama gaba ɗaya sai sun shanye ta, za su zo su yaɗa ɓarna a ban ƙasa, to a lokacin nan Annabi Isa alaihi salam da mabiyansa sai su fake zuwa ɗakin Allah mai alhurma, su ƙasƙanta kai ga Ubangiji su yi ta'addu'a, Ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin nan wato zai aiko musu wata alluba, wata tsutsa ce za ta ringa kama wuyan gaba ɗayansu, za su mutu kamar yadda rai ɗaya take mutuwa, take yanke suke mutuwa, bayan sun mutu sai ya zamanto kuma doron ƙasa ya cika da bungarsu da warinsu, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye za su ɗauke su, wanda tsuntsayen wuyansu kamar yadda ka san wuyan rako ne, za su tsince su gaba ɗayansu, za su kai su jefa su inda Allah ya so, wannan ita ma babbar alama ce daga cikin alamomi na alkiyama, maza Allah sai ya ce wa salasata kusufin, ya ce kuma za ku ga wato kisfewar ƙasa guda uku, khasfun bil mashriq, girgiza ta farko ta ƙasa da za a yi ta a gabas, gabacin duniya, sai ya ce wa khasfun bil maghrib, girgiza ta biyu ita ko za a yi ta a yammacin duniya, sai ya ce wa khasfun bi jaziratil arab, ta ukun kuma za a yi ta a cikin tsibirin Larabawa ke, a cikin yankin Larabawa tsibirinsu, a nan za a yi wannan girgiza ta uku, wanda ita ma wannan alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Sai manzon Allah ya ce wa akhiru zalika narun takhruj min al-yaman, manzon Allah ya ce karshen alamar wata wuta ce wadda za ta fito daga birnin Yaman, kamar yadda a wata riwaya sai ya ce min qurati adan, wato daga tsake tsakin birnin Adin. Adin birni ne daga cikin biranen Yaman. Daga nan wutar za ta taso, manzon Allah ya ce ta durdun nasa ila mahashirin, za ta kura jama'a gaba ɗayan su zuwa inda za a tara su a yayin kiyama. Wannan wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi, yana cewa tanzil a wata riwaya, tanzilu ma'ahum idza nazal, duk inda suka sauka suka yada zango ita ma za ta sauka. Wata kilo ma'ahum haisu kazu, inda suka kwanta su yi bacci rana ita ma sai ta koma gefe ta yi baccin tare da su. A tashi kuma a yi ta yi gaba ɗaya za ta zagaye duniya, kowa sai ta kura shi zuwa inda za a yi taron alkiyama. Waɗannan su ne ake kiransu manyan alamomi guda goma, wato daga cikin alamomi na alkiyama, wanda in suka fara kulla kenan ɗaya bayan ɗaya ne, ba tare da ƙaƙƙautawa ba, ɗaya bayan ɗaya haka za su zo. Shi ne a jumulce malam yake cewa lakinnana nu'minu, malam yace sane dai muna imani, wato min gairin kira, yace ba tare da wata gaddama bi kulli ma kad saha, game da duk abin da ya inganta alkhairul wara daga fiyayyen halittu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Min zikri ayatin, wato na bayanin ayoyi ta kunu qaulaha, waɗanda suke kasancewa gabanin alkiyama. Wahaya alamatun, malam yace wasu alamomi ne, wa ashiratul laha, an gane ko, da alamomin da suke tabbatar da cewa ta kusanta. Lafazin ashirat shi ma ma'anarsa shi ne alamat. Shi ne sai ce wa yadkhulu al-imanu bil maut, wato yin imani da mutuwa, wato shi ma yana shiga karkashin yin imani da yinin alkiyama. An gane ku? Ma'ana yake cewa wa yadkhulu al-imanu bil maut, yin imani da mutuwa, wa ma min ba'dihi, da abin da ke bayan mutuwa, kutima, abin da aka cancanta shi alal ibadi akan bayi, yace shi ma wannan mun yana shiga karkashin yin imani da wato ranar lahira. Kenan rukuni na biyar daga cikin rukunnan imani kenan yin imani da mutuwa da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, abubuwan da ke biyowa bayan mutuwa, to wannan shi ma yana karkashin yin imani kenan da yin alkiyama. Wato shi imani da mutuwa yana ɗaukan wasu al'amura. Al'amari na farko, sai mun yi imani mun tabbatar da cewa dukkan halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayansu masu ɗanɗanar mutuwa ne, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan wani abu da ka sani wato mai mutuwa mai halaka ne ce, illa wajha, sai zatin Ubangiji Subhanahu, sai fuskar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ana duk abin da ka sani a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai mai ɗanɗanar mutuwa ne, sai dai Ubangiji wanda yake rayayye, wanda rayuwa ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe, kuma rayuwa ce wanda mutuwa ba ta ruskanta. To sai mun yi imani da cewa duk wani mai rai wato mai mutuwa ne, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, kullu man alaiha fan, duk abin da ke duran ƙasa fan wato mai halaka ne. Sai ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kuma haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wurare sun wuce a lissafa, kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Ubangiji Ta'ala ya ce dukkan wata rai mai ɗanɗanar mutuwa ce, ku san da cewa za a cika muku sakamakon ayyukanku a ranar kiyama. Sannan yana daga cikin imani da mutuwa, wato sai mutum ya yi imanin da cewa kowace rai akwai iya lokaci da Allah ya ƙayyade mata, wanda ita ran ba ta gaggawa ta mutu kafin lokacinta ya yi, kuma in lokacin ya yi babu ran da za a jinkirta mata daidai da kyautawar ido. Sai ka yi imani da cewa kowa Allah ya ƙayyade masa lokaci, wanda ba zai yi jinkiri in lokacin ya yi, kuma ba zai yi gaggawa kafin lokacinsa ya yi mutu, wanda yana ƙarƙashin imani da mutuwa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala, bi sauƙaƙa ba ga wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah, duk ran da kaga ta mutu to Allah ne ya nufa ce ta da mutuwa, kuma lokacin ta ne kitabun mu'ajjala, Allah ya rubuta littafi, an gane ko wanda yake abin sanya masa lokaci, kowa Allah ya rubuta ranar mutuwarsa. Haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim, ce da su da a ce kun kasance a cikin gidajenku kuna zaune, to wanda aka hukunta musu kisa wato za su fito su je inda wurin kwancinsu yake, kamar yadda munafikai suna faɗa ne ga ƴan uwansu cewa wai ai inda kun zauna a gida ai da baku mutu ba, da ba a kashe ku ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ubangiji Ta'ala yace, ya ku mu'mine, kar ku zamanto kamar waɗanda suke faɗa ga ɗan uwansu, idza darabu fil ardi, in sun yi bulaguro a ban ƙasa, Allah ya kaddara musu mutuwa, ma'ana lokacin su yayi, ma'ana sun tafi wani gari ko kasuwanci ko wani abu ya kai su sun mutu a ciki, aw kanu guzzan, ko kuma suka kasance mayaka sun fita fagen daga aka kashe su, sai kaji suna faɗa suna cewa laukani inda na, ai inda suna tare da mu ba su fita fagen daga ko ba su yi bulaguro ba, mamatu ai da ba su mutu ba, wama kutibu ai da ba a kashe su ba. To Allah ya yi haka ne don ya sanya musu wannan abin ya zamanto na dama ne da damuwa a cikin zukatansu, sai ce wallahu yuhyi wa yumit, Ubangiji Ta'ala shi ke rayar da wanda yake nihin rayuwa kuma shi yake kashe wanda ya ga dama, da wanda yake gida da wanda yake daji Ubangiji Ta'ala yake rayuwa kuma shi yake kashewa, duk wanda lokacin shi Allah yake karɓar rayuwarsa, sai ce wallahu bima ta'maluna basir, Ubangiji Ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa. To shi ne masu fadar haka Allah ya maida musu martani ya ce, qul law kuntum fi buyutikum, ce da su da a ce kun kasance a cikin gidajenku kuna zaune, labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu, wanda aka hukunta kisa a kansu wanda za su mutu a fagen daga, Ubangiji Ta'ala ya ce za su mutu, su tafi ila mabajihim, zuwa wurin kwancinsu inda Allah ya kaddara za su mutu, wanda yake gida a zaune zai tashi ya tafi inda Allah ya kaddara mutuwar shi zai je ya mutu, kenan zaman gida baya tsawaita rayuwa, fita fagen daga baya gaggauto da mutuwa, kowa in lokacin sa yayi kawai tafiya zai yi. Haka Ubangiji Ta'ala ya sake maida musu martani, qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin, ku da kuke zaune a gidan, to in mutuwar ta zo muku Ubangiji Ta'ala ya ce ku ije ma kawunan, in har da gaske ne cewa zaman gida shi yake tsawaita rayuwa, to in mutuwar ta zo ku ije ma kawunan. Haka Allah ya faɗa, qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, ce da su mutuwar da kuke guje ma kuke kyama, ku tabbata cewa mai rizkar ku ce duk inda kuke a gida ko a daji. Kuma haka Allah ya faɗa, aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke mutuwa za ta riske ku koda kun kasance a cikin gine-gine waɗanda suke masu tsawo. Idan aka ce buruj, jam'i ne na burj, burj gini wanda yake mai tsawo, to dan haka shi ne anan malam ya ce wa yadkhulul imanu bil maut, wato yana shiga karkashin imani da yinin alkiyama, al-imanu bil maut, wato yin imani da mutuwa, wa ma min ba'dihi, da abin da ke bayanta, alal ibadi hukima, wato abin da aka cancanta shi akan bayi, shi da zai ce wa anna kullan, kowane ɗaya da ka sani daga cikin bayi muqadu, wato za a tsugun, za a zaunar da shi mas'ulin, kuma za a yi masa tambaya, kenan bayan an binne mutum, waɗanda suka binne shi sun gama binnewa sun mai da ƙasa, mala'iku za su zo su zaunar da shi, tambaya ta farko za su ce masa, man rabbu, wane ne ubangijinka wanda ya halicce ka wanda ya cancanta ka bauta masa, tambaya ta biyu, maddinu, menene addininka, tambaya ta uku, wa man rasulu, kuma wane ne manzonka, kowane bawa haka za a zaunar da shi ai masa waɗannan tambayoyi guda uku. Idan mumini ne, idan aka ce masa wane ne ubangijinka, zai ce Allahu Rabbi, Allah shi ne ubangijina, ma'ana wanda ya halicce ni kuma shi ne abin bautata. Idan aka masa tambaya ta biyu, wa ma dinuka, menene addininka, sai ya ce dini al-Islam, musulunci shine addini na bani da wani addini in ban da shi. Tambaya ta uku, wa man rasul, an gane ko wa man nabiyyu ka, wane ne annabinka? Sai ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To mumini in an masa wannan tambaya haka zai bada amsa? Mala'ikun su ce masa daman haka Allah ya sanar da mu, haka zaka bada amsa? Sai a fada da kabarin sa iya ganin sa, sannan a lokacin nan a buɗa masa dausayi daga cikin dausa kofa daga cikin kofofin aljanna, ya ci gaba da shakar kanshi da ni'ima har zuwa yinin alkiyama. Sannan aikin sa kyakkyawa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, za a maida shi ya zamanto kyakkyawan mutum mai dadin kanshi, mai kyakkyawar fuska, zai ci gaba da ɗebe masa kewa har zuwa yinin alkiyama. Shine malam yace wa inda za a lokacin da ake wannan tambaya, yusabbitul muhaiminu, ubangiji wanda yake maga asirin kowa, wanda wata mai koyuwa bata koyuwa gare shi, shine al-muhaimin. Yusabbitu wato na tabbatar da allazina amanu, waɗanda suka yi imani da shi, suka gaskata manzanninsa, bi sabitil qawli, da faɗa matabbaciya, kamar yadda ya faɗa yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kenan muminai Allah zai tabbatar musu da amsa dacinciya. In aka ce wane ne ubangijinka, zai ce Allahu rabbi. Wane ne annabinka, sai ce nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, sai ce dini al-islam. Sai ce wa yuqinul murtabu, wato mai shakka shine kafiri da munafiki. In an masa wannan tambaya, wato zai sakankance inda zalika, a wannan lokaci bi annama mauridakun mahal, cewa duk wata mahallaka ita ce magangararsa. Domin aka masa tambaya aka ce masa wane ne ubangijinka, zai yi shesheka ya ce la adri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. A lokacin nan waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da guduma, sai su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani, kar Allah ya sa ka faɗa. Su mai tambaya ta biyu, wane ne annabinka? Ya yi shesheka ya ce bai yi sani ba, ko kuma ya ce dai ya ji ne mutane suna faɗa, shi ma ya ci gaba da faɗa. Su kai masa duka su ce masa kar Allah ya sa ka sani, kar Allah ya sa ka faɗa. A masa tambaya ta uku, hannu ya kasa ba da amsa. To a lokacin nan sai a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wuta, ya yi ta shakar guba da zafinta har zuwa yinin alkiyama. Kabarinsa zai kuntata har sai ya kai haƙar gare shi ya saba. Sannan aikinsa mummuna da ya aikata, za a kamanta mashi ya zamanto mutum mai baƙar fuska, mai jan ido, mai ɗuri, yana wari, zai ci gaba da azabtar da shi, shi yana la'antar shi, shi yana la'antar shi har zuwa yinin alkiyama. To yin imani da wannan tambaya ta kabari, wannan yana daga cikin imani da yinin alkiyama. Kenan in kayi imani da mutuwa, kuma sai kayi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, na cewa kabari in ma ya zamanto dausayi daga cikin dausayi na aljanna, ko ya zamanto rami daga cikin ramuka na wuta, nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.